الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 11 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah, sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 11 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Za mu tashi darasi na 15 insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi na Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, Allah ta'ala ya mishi rahama. Har yanzu muna kan bayani akan misalai da malam yake kawo mana dangane da abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u. Malam yace, wa min makarimil akhlaqi aidan al-ihsanu ila al-yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Malam yace har ila yau kuma na daga cikin kyawawan ɗabi'u shine kyautata wa marayu da miskinai da kuma matafiya. A kyautata wa maraya, a kyautata wa miskini, a kyautata wa matafiyi. Malam yace al-yatama jam'u yatim. Idan an ce al-yatama jam'i ne na yatim, yatim maraya ɗaya kenan. Yatama marayu masu yawa. Wa huwa alladhi mata abuhu qabla bulughihi. Shine wanda babansa ya mutu kafin ya balaga. Duk wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya kai marhala ta balaga, to wannan a shari'a ana kiran shi da maraya, sawa'un namiji ne shi ko mace. Wa qad amara Allah ta'ala bil ihsani ila al-yatama. Kuma Allah madaukakin sarki yayi umarni yace a kyautata wa marayu. Wa kadhalika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama hassa alayhi fi iddati ahadith. Haka nan kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kwadaitar akan kyautata wa marayu a hadisai masu tarin yawa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa, ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ka hataini fil janna. Duk wanda yake kula da maraya, sawa'un wannan marayan nashi ne ko na wani shi, to da ni da shi kamar wa'annan yatsun guda biyu muke a gidan aljanna. Za mu kasance ni da shi kurkusa a gidan aljanna. Saboda haka kyautata wa maraya yana wato ainifin kara taimakawa wajen mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daka waɗanda ake mutuwa a bar musu marayu, wata za ka ga 'yar uwarta ce za ta mutu ta bar mata 'ya'yanta, 'yar uwarta yadda ko ƙanwarta, uwa ɗaya ko uba ɗaya, wata kuma abokiyar zamanta ce za ta mutu ta bar 'ya'yanta, amma sai ta ɗauka rantsana da azaba ta ɗaura ma waɗannan 'ya'yan, ta dinga gana musu azaba. Galibi kuma wato tajriba ta rayuwa ta tabbatar da cewa waɗannan 'ya'yan da ake mutuwa a bar su a hannun wasu su wulaƙanta su, mafiya yawa a gaba Allah yana ɗaukaka su su zama wasu mutane. Sai a wayi gari ita wacce ta wulakanta su suke taimakon ta. Daka lokacin da aka mutu aka bar miki ƴaƴa, sawa'un ƴaƴan mijinki ne ko ƴaƴan wata ƴar uwarki ce ko wani ɗan uwanki, ya mutu ya bar ƴaƴa, ki rike su da kyau. Allah yana cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah yana cewa da iyayenku da ƴaƴanku ba ku san wanne ne a cikin su suke dab kusa da su taimake ku ba, ba ku sani ba. Mai yiwuwa wanda kwato zanta ku wulakanta din, mai yiwuwa su ne masu taimakon ku a gaba, ba ku sani ba. Allah ya sa muna fahimta. Saboda haka a kyautata wa marayu. Wa wajhu zalika, yadda fuskar abin yake shine, annal yatima qad inkasara qalbuhu bi faqdi abi, maraya zuciyarsa ta gama karaya ta hanyar rashin mahaifinsa. Fa huwa fi hajatin ila al-inayati war rifq, yana da buƙatuwa izuwa ga a kula da shi a tausaya masa. Wal ihsanu ila al-yatama yakunu bi hasbi al-hal, kyautata wa maraya ana yi ne gwargwadon hali, gwargwadon iko. To amma yanzu fa galibi ba ma kyautata wa marayan ba, rigimar ma ita ce yanzu wadda aka mutu aka bar masa dukiyar ma a bar mishi dukiyarsa, ita ce rigimar. Galibi in kaga mutum ya mutu an zo ana rigiman wa zai kula da ƴaƴansa, to ya bar wani abu ne, ya bar wani abu ne da za a raba. In ya bar miliyoyi, to wannan zai ce a bani ɗa kaza, wannan zai ce a bani kaza, wannan zai ce a bani kaza. Amma in ya mutu bai bar komai ba, to ba wanda zai damu da ƴaƴansa, ba wanda zai damu da zuriyarsa. Masu ƙoƙari wanda wai sun gama iya ƙoƙarinsu su ne waɗanda a karon farko, satin farko na mutuwarsa ko wani abu makamancin haka, za su ɗauko buhun shinkafa da jarkan manja su kawo gidan, daga wannan ya ƙare shi kenan, ba ruwansu. Kuma ai akwai alamar tambaya. Yanzu misali a ce a cikin unguwan nan akwai magidanta, wani yana da ƴaƴa goma sha, wani ƴaƴansa bakwai, wani ƴaƴansa takwas, wani ƴaƴansa kaza. Sai a samu wani a cikinsu mai ƴaƴa biyar ya mutu, sai a ce wai duka masu ƴaƴa goma sha ɗin nan da masu ƴaƴa bakwai, takwas, biyar, kowa na iya ɗaukar nauyin ci da sha da suturar ƴaƴansa, kowa na iya ɗaukar nauyin karatun boko da islamiyyar ƴaƴansa, amma a ce waɗannan ƴaƴa guda uku ko biyar da ya mutu ya bar su, wai duka magidantan anguwan kakaf sun kasa ɗaukar nauyinsu. Da haka ba wanda zai damu da su. Sai ran da aka wayi gari aka ce sun yi wani abin da ba daidai ba, bai kamata ba, to anan ne kuma zaka ga sun yi ca akan su, nan ne za su nuna musu cewa su iyaye ne. Allah ya kiyaye. Wal masakin, malam ya ce miskinai kuma humul fuqara, su ne talakawa mabukata kenan. Wa huwa huna shamilun lil miskini wal faqir, anan in an ce al masakin ya kunshi miskini ya kunshi faqiri. Malamai sun tattauna akan da miskini da faƙiri wa ya fi talauci, amma dai dukansu talakawa ne. Wasu suka ce miskini ya fi talauci, wasu kuma suka ce faƙiri ya fi talauci. Almuhim dai duk wanda bayi da shi ana taimaka masa, ana tallafa masa. Fal ihsanu ilaihim mimma amara bihi shar'u fi ayatin muta'addidatin min alquran, malam yace kyautata musu, kyautata wa miskinai da faƙirai na daga cikin abin da shari'a ta yi umarni da shi a ayoyi da yawa cikin Qur'ani. Wa ja'ala lahum huquqan khassatan fil fai'i wa ghairihi, sannan Allah ya sanya musu wato ainihin haƙƙi keɓantacce a dukiyar fai'u ko kuma makamantan haka. Ganima ko fai'u in an tashi rabawa, akwai kasan maraya, akwai kasan miskini a ciki. Ganima ita ce dukiyar da aka samu ta bayan an yi gumurzu da arna, an yi ɗauki ba daɗi, sai aka ƙwato dukiyoyinsu, to wannan ana kiranta ganima. Amma fai'u ita ce dukiyar da aka zaburi arna, suka zabura, suka gudu, suka batta ba tare da an yaƙi ba, to wannan ita ake kira da fai'u. To in an ɗauko akwai kasan maraya a ciki, akwai kasan miskini a ciki. Wa wajhul ihsani ilayhim annal faqra askanahu, dalilin da yasa ya kamata a kyautata musu shine talauci ya zaunar da su. Wa ad'afahum, talauci ya raunana su. wa kassara qulubahum, talauci ya karya zukatansu, sun samu karayan zuciya saboda talauci. Fa kana min mahasinil islami wa makarimil akhlaqi an nuhsina ilaihim jabaran lima hasala lahum min an-naqsi wal inkisar, sai zama daga cikin kyan musulunci da kuma wato ainihin kyawawan dabi'u shine mu kyautata musu saboda mu daura abinda ya samu na karaya a gare su, na nakasa da karaya mu daura su, mu tallafa musu, mu taimaka musu. Wal ihsanu ila al masakin yakunu bi hasbi al hal, malan yace haka ran shi ma kyautatawa marayu, kyautatawa miskine afwan, ana yin shi ne gurgurdan halin da mutun yake da shi. Fa idza kana muhtajan ila ta'amin, idan shi miskinin ya kasance yana da buƙatar abinci ne, fal ihsanu ilayhi bi an tu'imahu, kyautata masa shine ka ciyar da shi, ka bashi abinci. Wa idza kana muhtajan ila kiswa, in ya kasance kuma yana buƙatar suturan da zai sa ni, fal ihsanu ilayhi bi an taksuhu, kyautata masa shine ka tufatantar da shi, ka bashi sutura. Wa yakunu aidan bi an tuwalliyahu i'tibaran, daga ciki kuma shine ka nuna damuwa da shi, ka nuna kula da shi. Fa idza dakhala al majlisa, in yazo inda ake zaune, tuhibbu bihi, a masa lale marhaban, wa tuqaddimuhu li ajli an tarfa'a min ma'nawiyatihi, idan yazo ka gabatar da shi saboda me, wato a daga darajarsa, a daga kimarsa, ko yana da wata bukata a mika bukatarsa, a girmama shi, a mika bukatarsa zuwa ga waɗanda suke da haƙi akan haka. ومن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا أن نحسن إليه. سبود ون النقص عند الله تكينه كما سيقدر مسو. ون يسا الله يؤمر تيم دم تيم ومزام وسكوا تتعوى إزوا كريس. دون دع جنشي تلاك ما بكاتي شريعة تؤمر تيم دم كوا تتعمسا. شريعة تؤمر تيم دم زام وسكوا تتعوى كريس. Malan yace kadhalika ibn as-sabil, haka nan matafiyi, huwa al-musafir, shine dan kan hanya kenan matafiyi. Wa huwa huna al-musafir alladhi qada'a bihi as-safar aw lam yanqati, anan sawa'un wannan matafiyin wato a guzurinsa ya kare ko bai kare ba, yana da cancantar a kyautata masa. Bi khilafi az-zaka, sabanin zakka, idan zakka ne aka cire, to daga cikin wanda za a ba su akwai miskine, akwai matafiyi, amma matafiyin da guzurinsa ya kare. Amma a kyautatawa na ihsani, ko da guzurinsa bai kare ba, za a kyautata masa. Li'anna al-musafir gharib, saboda matafiyi ba kone shi, wal gharibu mustawhish, duk wanda kuma ya zama ba kone shi yana cikin wani kunci da damuwa. Fa idza anastahu bi ikramihi wal ihsani ilayhi, idan ka kyautata masa, ka ja shi a jiki, ka karrama shi. Fa inna hadha mimma ya'muru bihi shar, wannan na daga cikin abin da shari'a take umarni da shi. Fa idza nazala ibn as-sabil bika dhaifan, idan matafiyi yazo ya sauka a wajenka a matsayin bako, fa min makarimil akhlaqi an tukrima diyafata, na daga cikin kyawawan dabi'u shine ka kyautata liyafansa, ka kyautata masa bakuntansa, ka karrama shi. Manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, duk wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama to ya karrama bakonsa, ya mutunta bakonsa. Bako yana da cancantar karramawa, a kula da shi, a bashi abinci. Amma yanzu kaga mutane, mutum wai zai taso tun daga a tafawa batin, wato tun daga Taraba ko daga Adamawa ya iso Bauchi, wai sai ya iso, wai zai fara tambayar shi, wai a kawo abinci ne. Dole mu faɗa ma kanmu gaskiya, musamman mu ƴan jihar Bauchi, ana tuhumar mu cewa ba mu iya tarban baki ba. Wannan kuma gaskiya ne, mu ne dai ƴan Bauchin, amma ƴan Bauchi ba su iya tarban baki ba. Wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Saboda haka bako zai dauko doguwar hanya, sai ya yi sautu kunna, ya zo sai ya ce wai ya kamata a dau, ya kamata a tafasa mata taliya. Ba dan Allah.
kasan kana da bako tun daga Taraba tun daga Jigawa tun daga Kano ai kafin ya iso ya kamata a ce komai ya zama a kintse ruwan wanka abincin da zai ci inda zai zauna ya kamata komai a kintse amma ba haka Allah ya kiyaye Allah ya shirye mu malam yace lakin qala ba'd ulama sai dai wasu daga cikin malamai suna cewa innahu la yajibu ikramuhu bi diyafatihi illa fil qura dun al amsar malam yake cewa wasu malamai sun ce inda ya cancanta a karrama bako a girmama shi shine a cikin kauyuka ba a cikin binni ba wa nahnu naqulu malam yace mu ko muna cewa bal hiya wajibatun fil qura wal amsar wajibi ne a karrama bako sawa'un a kauye ne ko kuma a cikin binni ne illa an yakuna hunaka sabab sai dai in akwai sababi wanda ba zai bada dama a yi mishi abin da ya kamata ba ka dhaiqil bait masalan kamar misali gida yayi kunci gidan kuntatacce ne aw asbabin ukhra tamna'u an tudayifa hadha ar-rajul ko kuma wasu sabuba wanda za su hana wato sauki wannan bako din lakin ala ayi halin yanbaghi idha ta'azzara an tuhsina ar-radd sai dai wato a kowane yanayi yana da kyau yana da dadi ya dace idan bako ya sauka a wajenka ya bada uzuri to ka kyautata masa maida masa maltani duk wanda yazo gare ka to yana da kyau ka kyautata masa yana da kyau ka girmama shi ka kyautata masa daka na daga cikin kyawawan dabi'u shine karrama bako mu dubi annabi Ibrahim mana yana ganin yayi baki bai san da zuwan su ba amma daga ganin su faraza ila ahlihi faja'a bi ijlin samin yana ganin su bai ce komai ba kawai sai ya wuce yaje ya samu rago ya yanka ya fede shi yayi barbecue din sa ya gasa shi ya dauko ya kawo musu to wannan karrama bako kenan karrama bako kenan amma wani bakon sai ya gama shin hanya ya iso sai kuma a fara tambayar shi me kake so a kawo maka me kake so a kawo maka bako ya zo kwana a gida ga wajen kwana kun bashi amma kuna tambayar shi wai zai ci abinci to zai mutu da yunwa kenan Allah ya kiyaye malam yace wa min makarimil akhlaqi aidan hakanan kuma yana daga cikin kyawawan dabi'u al-rifqu bil mamluki wal khadim shine kyautata ma wanda ake mulka da kuma yaron gida mai hidima wanda ake mulka a kyautata musu al mamluku yashmalu al mamluka al adamiyya wal buhum malam yace abinda ake mulka din nan kuma ya kunshi dan adam ya kuma kunshi dabba ko dabba ne a kasanka wajibi ne ka kyautata masa farifku bil mamluki al adami yakunu bi an tud'imahu idha ta'imta malam yace kyautata ma tausaya ma wato abunda ake mulka na dan adam shine duk sanda ka ci shi ma ka ciyar da shi wa taksuwahu idha tasaita duk sanda ka sa sutura shi ma ka suturta shi wala tuklifuhu bil ma la yutiqu kar ka daura masa abinda ba zai iya ba kar ka daura masa abinda ba zai iya ba wannan shine kula da dan adam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut manzo Allah yace ya ishi mutun kayan laifi ya tozalta ya wulakanta wanda abincinsa yake hannunsa wanda abincinsa yake hannunka ka tozalta ka wulakanta shi ka hana shi abincinsa manzo Allah yace wannan ya ishe ka kayan laifi wannan a cikin gida fake tsakanin uba da yaya tsakanin mai gida da matansa abincinsu na hannunsa ya wulakanta ya tozalta ya ki ba su abincinsu manzo Allah yace wannan laifi ne mai girma da ya isa ya kai sa Allah ya mutun azaba to ina kuma ga wanda shi kuma yake mulkar al'umma gaba daya yanzu mun ji tausayin waɗanda kake mulka shine in ka ci su ci in ka sa su sa kar kuma ka daura musu abin da ba za su iya ba kada ka dora musu abin da ba za su iya ba. Amma yanzu jama'a shugabanninmu a yanzu haka suke? Ba haka suke ba. Ba haka suke ba. Shi yasa kullun kokarin da muke mu fahimtar da ƴan uwanmu, wato kokarin da muke mu fahimtar da abokan zamanmu, ba ƴan uwanmu ba, abokan zamanmu arna. Don Allah bai zama dan uwan musulmi. Kokarin da muke mu fahimtar da su shine idan sun ga mulkin nan yayi zafi, to ba musulunci ne yace a irin wannan mulkin ba. Laifin ba laifin musulunci bane. Laifin tunubu ne da kashin shatima. Laifin su ne. Laifin tunubu ne da mataimakansa. Amma ba haka musulunci yace ba. Ba kuma haka ake mulkin musulunci ba. Ba haka ake mulkin musulunci ba. Mulkin musulunci mulki ne da yake ginuwa akan tausayi da jin kai. Tausayi da jin kai. Amma yanzu waɗannan shugabannin ba haka suke ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana yace irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ku tausaya ma wanda suke ƙasa. Allah da yake sama sai ya tausaya muku. To su yanzu sun yafi rahamar Allah. In dai sai sun tausaya ma na ƙasa kan su samu rahamar Allah, to su sun yafi. Sun yafi. Daga duk wani policy da zai fito daga wajensu, to policy ne wanda zai wahalar da talaka. Policy ne wanda talaka zai sha wahala. Policy ne wanda talaka zai sha wahala. A wahalar da mutane, a tsadantar da rayuwar gaba daya, sannan kuma a hana mutanen ma su zauna lafiya. A hada baki da 'yan ta'adda ya ta karkashe su. Saboda wannan abin da ake yi da sunan cewa ana neman yanda 'yan ta'adda suke, wallahi wasan kwaikwayo ne. Wallahi billahi wasan kwaikwayo ne. Wani kalan lissafi ne wannan. A ce ga ɗan ta'adda nan an yi hira da shi a gidan rediyo live, an yi hira da shi, amma har yanzu gwamnati tana neman yanda yake. Har yanzu gwamnati tana neman yanda yake, kuma an yi hira da shi. Wani fa daga can, wato lungu daga can gefe, kawai ya yi magana ya ce su mama an ci kuɗin talakawa an yi ɓulɓul kafin ka Ankara ya isa bila. Saboda ya taɓa matar shugaban ƙasa, kan ka Ankara ya isa bila. Amma waɗannan da suke karkashe mutane a daji, saboda ba a kama ɗan wani gwamna ba, ba a kama ɗan wani shugaban ƙasa ba, to su kan wannan ba matsala ba ce. Saboda haka dole duk wanda yake mulkan mutane ya zama mai tausayi game da ababen da yake mulka. Dole ya zama mai tausayi game da ababen da yake mulka. Shi yasa mulkin ƙasar nan, wallahi iya abin da yake ƙara nutsar da mu da kwantar mana da hankali shine mun yi imani cewa akwai lahira. Iya abin kenan. Mun yi imani cewa akwai lahira, za a gama wannan rayuwar aje a sake wata. Iya abin da yake nutsar da mu kenan. Amma bacin akwai lahira, wallahi da an kware mu, da an cuce mu da yawa. Amma kowa ya gama. Amma imagine fa a ce wai ana wannan yanayin da ake ciki, wai wani gwamna cikin gwamnoninmu wai ya cire za a siyo system computer na aiki guda shida akan kuɗi naira miliyan 400 da wani abu. Computer guda shida miliyan 400 da wani abu, daidai lokacin da al'umma take kwana ba abinci, ba abin sha, ba makarantu, ba magunguna asibiti. Ka zagaya duk asibitocin gwamnati ka gani, wulaƙantattun asibiti za ka gansu ba gyara. Duk inda ka zagaya ba gyara. Asibiti ana shiga ga a yi ma mutum tiyata, amma ana haskawa da toci a cikin asibiti. Wannan a wannan al'ummar wai ake sayan system guda shida wai a naira miliyan 400 da wani abu. Wannan wani kalan lissafi ne fi sabilillahi. To dama manzo Allah ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallama cewa za a wayi gari a cikin al'umma, wawaye su ne a sama, masu sanin ya kamata kuma su ake wulaƙantawa. Amma yanzu ka duba ka ga wannan mulkin, duk wanda ake jan su a jiki su matsu daga mawaƙa ne, sai yan fina-finai sai yan comedy sai wanda ya shahara da duddura ashar a social media sai a jawo shi a shigo da shi amma masu hankalin da za su gaya ma gwamnati ga abin da ya kamata ba a lissafi da su ba a lissafi da su daga mawaka ne sai karuwai su ne a kusa da su su ne wanda suke kusa da su to yanzu wannan ai daga jin wannan mulkin ba sai an gaya maka cewa ba wallahi ba za ta je ko ina ba ba za ka yi labari ba saboda haka dolen dole masu mulki su zama masu tausayi mai mulki ya zama mai tausayi malam ka duba irin karfin zuciya da jarumta da mazantaka irin na Umar bin Khattab amma duba irin mulkin da Umar bin Khattab yi mulki na tausayi mulki na jin kai Umar yana khalifa a matsayin shi na khalifa shugaban kasa gaba daya yana zagayawa yayin rangadi shi kadai a cikin garin Madina cikin dare duk sanda ya ji gida ana kukan yunwa da kansa zai je yayi dakon buhun gari da jarkan mai yazo ya ajiya kofar gidan sai dai a bude gida da asuba a ga an ajiye gari da mai a dauka a shiga da shi saboda tausayi irin nashi a matsayin shi na shugaba Umar bin Khattab yana zaune sai aka ganshi yana kuka sai yace aka ce me yasa kake kuka yace wata akuya ce na ganta akan hanya ta zame ta karye kafa nake tunani da tsoron kar in je lahira Allah ya tambaye ni me yasa a mulkin ka kai sakaci baka gyara hanya ba har akuya ta zame yanzu tsakani da Allah da akuya a lokacin mulkin Umar da mutum a Najeriya wanne fi daraja akuya a wancan lokacin ta fi daraja ka duba da kafin duk sanda zaka fita gari ka kalli hanyoyinmu gaba ɗaya masu kyan yan kaɗan ne dubi wannan hanyar tamu daga Bauchi zuwa Gombe shekara da shekaru an kasa gyara hanyar nan zai yi wuya ka je wuce hanyar nan baka kirga tireloli guda ɗaya biyu uku sun kife akan hanya ba wallahi yana da wahala ka wuce hanya daga Bauchi zuwa Gombe baka samu tirela ɗaya biyu uku sun kife akan hanya ba yana da wahala yana da wahala da an tashi magana sai su ce hanyar federal government ne Allah kiyaye saboda haka dole masu mulki su zama masu tausayi su zama masu jin kai don haka malam ya ce tausayi da jin kai ga dan adam da kake mulka shine in ka ci ka ciyar da shi in ka tufata ka tufatantar da shi kar kuma ka daura masa abin da ba zai iya ba ka dora mai abin da ba zai iya ba haƙƙi ne akan shugaba ya tabbatar cewa duk waɗanda yake mulka ba su fama da yunwa ba su fama da tsaraici amma kaga yanzu bayan kayan abincin ya yi tsada dan kuɗin da kake nemowa ma dan komi kashinsa shi ma an sanya mishi wai an sanya mishi VAT an sanya mishi charges naka in ka tura kuɗi akwai kasan da gwamnati za ta cire a ciki har dukiyar gado ma an mutu an bari wai gwamnati za ta samu kaso a ciki Allah dai da ya raba dukiyar gado wallahi babu kasan gwamnati a ciki Allah da kanshi ya raba dukiyar gado wallahi ba a ba mu gwamnati kaso a ciki ba saboda haka wannan fada ne da kasan Allah fada ne da kasan Allah to amma me ya kamata tunda kun sa kaya sun yi tsada kuɗin da ƙyar muke samuwa to wanda muka samu ku bar mu mu kashe shi cikin daɗin rai mana amma shi ma wanda muka wahala muka samu shi ma sai kun tsakura a ciki amma dama matsalar guda ɗaya ce ita ce rashin wadatar zuci yanzu 'yan siyasar da shugabannin a cikinsu wane ne bai mallaki abin da ya haura biliyan guda ba sai dai 'yan ƙananun 'yan siyasa 'yan ku ci ku ba mu amma saboda rashin wadatar zuci wani yana da tiriliyan kaza a cikinsu amma yana jiran ka tura naira 10,000 mai cire naira 50 a ciki saboda rashin wadatar zuci akwai wadda a cikinsu in aka sa kasan a kasuwa zai sayeta bai ji komai ba zai sayeta bai ji komai ba amma albashin karamin ma'aikaci ne na 70,000 yana jira ya cire wani charges a ciki saboda rashin wadatar zuci. Rashin wadatar zuci to sai yaushe za a gyara? Mala'iku ne za su zo su gyara? Ba su za su zo su gyara ba, su shugabannin dole su ne za su zo su gyara. Yanzu shekaran jiya ne ko nake ganin wai wani dandazo na Yarbawa su miliyan 60 da wani abu wai sun fito suna bayanin cewa za su ware, suna so su ware gefe su samu kasansu daban. Mu kan dama abinda muke so kenan, abinda muke so kenan, raba kasan ba wallahi abinda muke so kenan. Allah kuma ya kawo mana wannan lokacin da za a raba kasan kowa ya kama gabansa. Haka muke so, haka muke so. Din wannan ita ce kadai hanyar mafita a gare mu, kasan a raba ta tafashe ma gaba daya, kowa su kama harkansu. Haka su shugabannin namu ba cikin mu za su dawo ba, to anan ne za mu samu damar daukan mataki akan su. Allah ya kiyaye. Haka in an raba kasan ma mun ba mu da damuwa, me muke bukata daga wajen su a kudu? Me suke ba mu? Da duk abincin da suke ci, da naman da suke ci, da wani ne, duk daga nan ake kai musu, duk daga nan ake dauka a kai musu. So in sun raba kasan mu ba mu da matsala, lokacin tana hadama ba abinda suke mana, Allah ne yake mana. To bayan mun raba ma ba wata matsala bace, ba mu da damuwa da su. Allah ya kiyaye. Saboda haka malam yace na daga cikin kyawawan dabi'u shine ka kyautata ma wanda kake mulka cikin mutane. Malam yace war rifqu bil mamluki min al bahaimi sawa'un kanat mimma tarkabu aw tahlibu aw taqtani. Malam yace kyautata ma dabban da kake mulka na daga ciki shine ko dabban da kake hawa, ko dabban da kake tatsan nono daga jikinta, ko kuma wadda kake ci, ko wadda kake ado da ita. Bi yaktalifu bi hasbi ma tahtaju ilai, gwargwadon abin da kake da bukatuwa a wajen dabban, gwargwadon kyautatawa gare shi. Fa fi shita'i taj'alu fil amakinid dafi'ati idha kanat la tatahammalu al har. A lokacin da ake wato ainifin zafi, to ka sanya ta a wani waje keɓantacce, wanda yake waje mai dan danshi. In ya zama dabban ba ta juran zafi, akwai dabban da ba ta san zafi, to in ana zafi ka sanya ta a wani waje wanda zai dinga ba ta sanyi. Wa tu'ti lahabi ta'ami wa bisharabi, ka kawo mata abinci, ka kawo mata abin sha. In lam tahsul alaihi bi nafsiha birri'a, idan ya zama cewa ita din ba za ta iya samu abincin da kanta ba. Akwai dabban da yanzu in an sake ta za ta je ta samu abinci kuma ta dawo. Kamar misali abin da ya shafi irin tsuntsaye, yanzu in ka saki kaza ita matsalan ta karka daure ta, amma in ka sake ta za ta je ta ci abinci ta dawo. In ka saki baru shi matsalan shi karka daure shi, amma in ka sake shi. Sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yace, inda kuna dogaro ga Allah yadda ya dace, da ya azurta kamar yadda yake azurta tsuntsu. Saboda shi tsuntsu yana wayan gari ya yi sammako ya fita, cikinsa ba komai, amma kafin yammaci zai dawo cikinsa tatil, ya ci ya ƙoshi, shi bai da matsala. Wa idha kanat mimma tahmil fala tahmil ma la yatiqu, in ya zama dabbar tana iya ɗaukan kaya, to karka ɗaura mata ma la tatiqu, karka ɗaura mata abinda ba za ta iya ba, karka tila mata kaya, karka wahalar da ita. Amma ka ga yanzu mutane za a zo a jidi shanu daga nan arewa a sanya su a bayan luka a tsaye, su yi kwana biyu kwana uku za a tafi Lagos ko Onitsha da su. Wata dabbar idan ta kwanta a sa itace a ita dukanta sai ta tashi, wannan babu tausayi a ciki, ba tausayi a ciki. Ka duba kasuwanninmu nan, wajajen masu yanka kaji da sauransu, kaza ana yanka ta sai a jefa ta tafasasshen ruwa. Sai ka kasa gane wai yanka ta da aka yi ne ya kashe ta, ko wani tafasasshen ruwa. Duk wanda ya ci wannan kazan mushe ya ci, saboda ba yankan ba ne ya kashe ta, tafasasshen ruwa ne ya kashe ta. Dabba kuma ana cinta ne in yanka ne ya kashe ta. Da ka ci wannan kazan mushe ka ci, daka dabba idan za a yanka ta ana wasa wuka ne ba a zuwa ai ta jidara mata wuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani zai yanka kaza sai jigara wuka yake yi wukan ba kaifi ya ja tana ta ihu manzo Allah ya ce da shi kai a turidu an taqtulaha qatlatayn kisa biyu kake so kamata annabi ya ce in ɗayan ku zai yanka ya wasa wukansa saboda me saboda ya huta sadda dabban da zai yanka din ka yanka ta ta huta ya wuce mata yafi akan kai ta bata wahala ka gigara ka kuma haba wannan ai babu girma a ciki hakan bai dace ba saboda haka wajibi ne a kula wa hadha yadullu ala kamali shar' wannan yana nuna mana cikan shari'an Allah wa annahu lam yansa hatta al baha'i cewa shari'a bata manta ba har dabbobi ma shari'a bata manta da su ba bal ja'ala laha haqqa shari'a ta sanya ma dabbobi su ma suna da haƙoƙi akan ma'abutansu kamar yadda mata take da haƙƙi akan mijinta miji yake da haƙƙi akan matarsa ƴaƴa suke da haƙƙi akan iyaye suke da haƙƙi akan ƴaƴansu haka nan dabba take da haƙƙi akan masu gidanta dabba tana da haƙƙi haka yanzu galibin mutanenmu yanzu za ka ga mutane suna son kiwo amma ba sa son kula da abin da suke kiwo to anan malam ya ce ka kyautata ma abin da kake mulka sawa'un dan adam ne ko kuma khadim shine wanda yake yaron gida mai hidima dan wanke malam ya ce a kyautata masa galibi abinda muka maida masu wanke a gidajen mun maida su dabbobi ne ba su da amfani to abinda ya kamata ita hajiya ta sani shine wannan mai wanke-wanken wallahi inda Allah ya so da uwarta ce mai wanke-wanken zai yi ko ba zai yi ba zai yi amma za ka samu yarinya 'yar shekara 25 saboda ita ce a gidan mai kudin ga wata mai wanke-wanke shekaran ta 50 amma yarinyar za ta buɗi baki ta gaya ma wannan dattijuwar ruwa very stupid shashasha wawuya ta zazzage ta ƴaƴanta su zage ta mijin ya zage ta ɗan uwan mijin su zo su zage ta ɗan uwan matan su zo su zazzage ta saboda mai laifinta shine Allah ya sanya ta cabin ci a ƙarƙashin su shine iya laifinta kenan inda Allah ya ga dama shi alhajin da uwarsa ce mai wanke-wanken nan da Allah ya ga dama da uwarsa ce za ta yi wannan ɗan garuwan da yake ɗebo ruwa da Allah ya so wallahi shi alhajin nan shi zai yi wannan aikin saboda haka wanda ka ga Allah ya sanya shi shine mai ɗebo maka ruwa ya kawo maka gida wallahi ba wai wulakantacce bane a wajen Allah ba wai ya zagi Allah bane ba wai alama ce ta cewa Allah baya son sa bane ba haka bane ganin dama ne kawai na Ubangiji Allah shi ke raba arziki yanda ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah shi ke kasafta arzikin bayinsa yadda ya so wannan shine iya dalili amma ba wai dan shi alhajin yayi wani abu ma Allah wanda ya cancanci shi a bashi shi kuma wannan Allah ya wulakanta shi ba haka bane duka zuka duba ka gani duk gidajen ka zaga gani manya-manyan gidaje alhajin mai miliyoyi amma mai wanke-wanke ma wallahi wata in ta yi rashin sa'a sai ta yi shekara tana aiki ba a biya ta kudinta ba in ka duba kuma ka ga abin da ake biyan ta duka bai wuce naira 3,500 kalli dukiyar alhajin yanzu bai kai ma wannan matar ya dauki naira 500 miliyan ɗaya a cikin kudin sai ba ta je ta yi jari ba faduwa yayin yayi haka amma ba zai yi ba galibi dama Allah ya faɗa mana kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna in mutum ya ga yayi kudi to zai yi dagawa in mutum ya ga yayi kudi zai yi dagawa da haka shi yasa ma mutum yana talaka to wallahi jan mutuncinsa da karrama kansa shine tsakaninsa da masu kuɗi hayata hayata daga hannu daga sama. Abinda yafi na tsare mutuncinsa shine a dinga cewa najima ban ganka ba, to yafi sauki. Najima ban ganka ba baka zuwa yafi sauki akan a dinga komawa na kullun sai ka zo. Gwamma a ƙare da najima ban ganka ba. Shi yasa Balarabe yake cewa zurghibban tazdadu hubban, in kana so a kaunace ka to ka dinga ziyara baya 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 sai an manta da kamanninka kafin a sake ganin ka. Shi ma kana yi ne don sada zumunci. Amma yanzu galibi dama za ka ga su ma talakawan ka talakawan ka ga ta nace mu zuwa gidan da sunan sada zumunci, ta san akwai dai shin da take dai ba ni. Haka duk wulakancin da yaran gidan za su mata za ta shanye, saboda in ta tashi fita za a bata 5,000. To me 5,000 a kusa da mutuncinka, nawa 5,000 take? Amma wata inda yaran gidan za su ɗuɗɗura mata ashar a bata naira 5,000 ta tafi, za ta tafi tana godiya Alhaji Allah saka da alheri, gobe ma zan dawo. Ma'ana gobe za ta dawo a zagi ubanta a bata 5,000. Watan kuma in ka bibiya ka bincika za ka samu ba wai ta rasa ci ba ne ko ta rasa sha a gidanta, a'a, abinda kawai yake tsole mata ido shine kawarta wacce ta sa a tamfan 50,000 ita ma tana son sawa. Da haka in ta yi kwana 10 tana karɓo 5,000 ta samu 50,000, za ta siyo a tamba, tana so ta siyo abun wuya na gold, tana so ta siyo awarwaro, tana so ta siyo kaza. Allah ya kiyaye mu. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure, Allah ya shafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
100,000 naira for 3 months, you need to repay 100,000.
Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.